Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Bahari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2021 a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa majalisar malamai ta Najeriya rashin jihar Kano ta kada ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar sannan za ku ji cewa an kammala babban taron bitar ayyuka da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi muna kuma tafi da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar rahotannin mu bari mu je da duniyar ta yi ne
jama'a assalamu alaikum shugaban Koreya ta Arewa Kim Jong-un ya dubo wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don atinkari barazanar da Amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin Washington da Seoul shugaba Kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman kasar a ranar Litinin inda ya ce ba Koreya ta Kudu bace abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai kara shiga tsakanin su shugaban Koreya ta Arewa ya kuma kwatanta Amurka a matsayin sallar tashin hankulan da ke faruwa a yankin Koreyoyin biyu inda ya kara da cewa abin da ya sa a gaba shine ya kera makaman da za su ba kasar kariyar da babu wanda zai iya tanka mata baje kolin makaman wanda kamfanin dillancin labarai na KCN ne ya ruwaito an shirya shine yayin da ake bikin cikar jam'iyyar Workers Party mai mulki shekara 76 da kafuwa kuma hakan shine karo na farko da aka baje irin waɗannan makamai ita dai Amurka ta sha mika goren gayyatar zaman tattaunawa ga Koreya ta Arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko ina kuma ko da yaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba Kim ya kore tayin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da Amurka take nuna wa Koreya ta Arewar yayin da ƙasar Afghanistan take fuskantar kalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin kasashen duniya 20 da suka fi karfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba kasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karbe mulki a watan Agusta Prime Minister Italia Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres shugaban Amurka Joe Biden Prime Minister India Narendra Modi da sauran shugabannin kungiyar ta G20 daga nahiyar Turai na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron a ranar Litinin mai kula da tsare-tsaren harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Joseph Borrell ya sha alwashin cewa za su tallafa inda ya kara da cewa kasar ta Afghanistan ta shiga wani mummunan halin da tana gab da rugujewa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi 12 inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020 hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19 yayin da bankin na duniya ya yi kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa mana ma labarai cewa alƙalaman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu a kan ƙasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi ya kuma ƙara da cewa rabin ƙasashen duniya marasa ƙarfin tattalin arziki sun fada cikin ƙangin basussukan da suka ciyo a waje kuma lamarin ya kai shallin da sai sun ɗauki matakan gyara ƙungiyar TPLF da ke mulkin yankin Tigray a ƙasar Habasha ta ce dakarun ƙasar sun kai wani samaman soji daga yankin arewacin ƙasar
Kenge Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Malamai ta Najeriya, Reshen Jihar Kano, ta kada ƙuri'ar ƙara tabbatar da Malam Ibrahim Khalil a matsayin shugaban majalisar, tare da kira ga jagorori da shugabanni sassan addini su ci gaba da bin hanyoyin da za su ƙara wanzar da zaman lafiya a Jihar Kano da Najeriya baki ɗaya. A taron koli na majalisar, wanda ya wakana a haraba sakatariyar majalisar, bisa jagorancin shi Malam Ibrahim Khalil, majalisar ta yi watsi da ikirarin da wasu suka yi ajiya cewa sun sauke shi Malam Ibrahim Khalil daga kujerar shugabancin majalisar bisa zargin yana shiga harkokin siyasa. Farfesa Muhammad Babangida shine mataimakin sakataren majalisar, kuma yayi wa wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari bayani dangane da kudurori da mambobin majalisar suka cimma lazu da mareci.
Na farko dai mun ƙara jaddadawa da tabbatar da wato goyen bayan mu ga wato shugabancin Sheikh Ibrahim Khalil a matsayin shugaba na majalisar malamai ta ƙasa reshen jihar Kano. Na biyu kuma mun ƙara wato jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin wato malamai da jagorori na musulmi a wannan jiha tamu, domin samun haka shine abin da zai ƙara tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan jiha, wanda kuma abin da ake wato tsananin kishirwar buƙatar su kenan a wannan jiha tamu da wannan ƙasa tamu baki ɗaya. Na uku kuma mun sanar da wato ita wato uwar kungiya majalisa ta ƙasa, wanda kuma muna sauraron cewa za su bayar, su ma za su fitar da jawabi game da wannan mataki da aka ɗauka, ko waɗanda suka ɗauka wanda ba su da hurumin ɗaukan wannan mataki da suka ɗauka. Hakikatan waɗanda suka yi wannan kamar ma ba su taɓa sanin mecece majalisar malamai ta ƙasa ba, ba su san ƙa'idojinta da dokokinta da yadda ake gudanar da ita ba.
Akwai kundin tsarin mulki ne da yake tafiyar da wannan majalisa misali, kuma idan haka ne ya hana jagoranta ko kuma wanda ake shugabanta ne shiga harkokin siyasa kamar da su suka ambata.
Babu wani doka daga cikin dokoki ko ka'idoci na majalisar malamai ta ƙasa da ta hana ko shi shugaba ko wani daga cikin 'yan majalisa akan cewa ya shiga cikin harka ta siyasa. Kuma a Najeriya mun ga waɗanda suke da jagoranci da limanci a waɗansu addinai ɗin sun shiga harkar siyasa. Abin da dai yake tabbatacce shine cewa matsayin da ko wani jagora a cikin majalisar malamai ya ɗauka baya lazimtar kowa da kowa a cikin majalisar malamai.
Wato matsaya ce ko ra'ayi ne na kashin
kansa. Shi yasa ka ba mu taba samun matsala ba akan cewa ko wani daga cikin majalisar malamai yana yin harkar siyasa, domin wannan kuma na sani.
Sali za a iya samun wasu suna wata jam'iyya waccan suna yi
kwarai da gaske. Ni da nake magana haka tafiyar da wato shugaban majalisar malamai yake yi ta siyasa, ba tafiyar wannan nake ta siyasa ba. Ni ne mataimakin sakatare da iko, ba taɓa samun wani saɓani ba a tsakaninmu, ba a taɓa jin wani ƙorafi ba, kuma har zuwa a yanzu hakan nan muke tafi.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yau ne kuma aka kammala babban taron bitar ayyukan da ministocin Najeriya suka yi na tsakiyar wa'adi, taron da ke duba nasarori da ƙalubalen da aka fuskanta wajen aiwatar da manufofin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Daga Abuja ga Umar Faruk Musa ta ƙarin bayani.
Bisa ga kiyasi da kididdiga da ƙwararru wanda suke halartar taron suka yi, sun baiwa shugaba Muhammadu Buhari makin samun nasarar kashi 57 cikin 100 zuwa 60 na irin ayyuka ko nasarorin da ya samu akan manufofin da gwamnatinsa ta sa a gaba domin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Ministan albarkatun ruwa na Najeriya Injiniya Suleiman Adamu ya mun ƙarin haske dangane da muhimmanci da kuma irin abubuwan da wannan taron yake bita a kai, inda yake cewa
akwai matsaloli da aka ce akwai wanda harkar tsaro tana cikinsu, amma kuma su wannan ƙwararru sun yi la'akari da cewa an samu sababbin kayan makamai da sauransu, kuma labarin da ake samu ko da yake kasa ita harkar tsaro bayan da za a ce soja da jami'an tsaro su faɗi ya abubuwan da ake kai, amma an yadda da cewa ana samun ci gaba wajen yaƙi da ta'addanci musamman abin da ya shafi arewa maso gabas da arewa maso yamma da kuma kudu ta gabas. Su wannan ƙwararru sun amince da cewa sun yadda da cewa akwai abubuwa akwai alamar samun nasara akan wannan matsaloli. Magana bashi mutane ya kamata su yi wa wannan gwamnati alƙalanci. Ana zancen bashi da sai a yi ta tunani kamar gwamnatin nan ita ta ci basu suka an zo an tar da su. Yawancin bashin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ta kai tana so ta ci ko ta ci ko aka ci. Da yawansu ma suna majalisar cewa ba ma a gama ma a amincewa da su ba. Yawanci abin da muke biya kawawun da ake cewa debt servicing daga cikin budget basu suka ne da gwamnatocin baya suka ci wanda kuma alhaki ne akan wannan gwamnati tunda gwamnati karba ce cewa ta ci gaba a madadin Najeriya aka ciwo bashi na so duk gwamnatin take nan alhaki ya faɗo akan ta cewa lallai ta biya wannan basu suka. So bashin da muka ci bai kai abin da ake ta zuzutawa ba. Sannan maganar bashi duk duniya ba ƙasar da za ta ce ba ta cin bashi. Ƙasar da tafi kowa cin bashi a duniya ita ce America. Ba yanda za a yi abubuwa su tafi ba mu da kuɗin shiga sosai. Mai ya karye cutar COVID ta shigo ta karye tattalin arziki ƙasashen duniya. Mun zo mun tarar da hanyoyin mu a lalace. Fara ayyuka na matatsan ruwa na noman rani da sauransu hanyoyi asibitoci ba a gama ba. Kuma gwamnati ta zauna to me amfanin gwamnati? Idan ba za mu bamba wata yadda za mu dole ne a je a nemo a rantu kuɗi a zo a yi wannan ayyuka saboda jama'a duk inda ake a duniya haka gwamnati take ba inda za a ce gwamnati ba za ta ci bashi ba.
Mr. Albarkatun ruwa na Najeriya kenan injiniya Suleiman Adamu a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Umar Faruk Musa kenan. Wannan shirin yana zuwa muku daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da 102.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Bari mu shakata da wannan wakar kafin mu ci gaba da shirin.
Ubana, sai ya haife ni, bai kula da ni ba, bai bar ni na ji daɗi ba. Ubana, sai yaron zamani, bai damu da shi ba, bai kai shi makaranta ba. Aure yake wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku daina wannan rayuwa. Wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagi ya da shaba baba ne. Gani nan ban tsaya baba ne. An hanna zo ka da inda ka baba ne. Sai kwace da kaka baba ne. Yau na shagi ya da shaba baba ne. Gani nan ban tsaya baba ne. An hanna zo ka da inda ka
na musamman.
Ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya sun kaddamar da wani shirin koyar da shugabanci na gari a tsakanin matasan Najeriya. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da hada-hadar shiga babban zaɓen shekara ta 2023 da ake tsaron yin sabbin zubin shugabanni da za su karbi ragamar shugabanci a matakai daban-daban na Najeriya. Comrade Muhammad Muhammad shine shugaban haddadiyar kungiyar matasa na yankin arewa ta tsakiyar Najeriya. Yayi karin haske akan dalilin daukar wannan mataki da yasa suka gudanar da wani babban taro a kwalejin ilimi ta jihar Niger dake birnin Minna.
Samari masu tasowa musamman waɗanda suke cikin jami'i na arewa, muna so mu tabbatar da sun san me ke faruwa, sannan muna so mu ba su dama su zauna da dattijai na arewa saboda su ayi maganganu wanda suka zama na ilimi na fahimtar yadda ƙasa take tafiya. So kamar yadda topic din yau ya duba akan issue ne wanda yake ya zama yana cikin magana na kullun a maganar siyasa na ƙasar nan, kuma muhimmancin sa ba za mu iya dauke kai a hankali a wajen sa ba, sai dole an tabbatar tun daga samari, tun daga ƙasa an sanar da samarin mu a Neja da kuma da tijai menene wannan abu na issue na wannan wato restructuring din nan, me muhimmancin sa ga mu wajen mu mutanen arewa, abun tsoro ne a wajen mu koko abu ne wanda ya kamata mu rike shi, sannan in mun tashi rike shi ta wani bangare ne zamu rike shi da zai kawo ci gaba musamman a bangaren samar da aiki da abubuwan yi ga matasa.
Na'am, yanzu kamar ba ku gamsu da abun da ke tafiya ba kenan yau.
Mun gamsu da abin da ke tafiya, ba mun gamsu da abin da ke tafiya ba, ba shine yanzu ke gaban mu ba. Abin da ke gaban mu shine akwai matsaloli, sannan kuma yadda ƙasa, in ka lura da yadda ƙasa take tafiya, yana da kyau mu tashi mu fara wayar da kan wato jama'an mu musamman na arewa, musamman samari. Samarin nan ma muna gani cewa waɗanda suke cikin jami'u suna da kyau da zamu yi amfani da su wato a matsayin waɗanda zamu koyar ma ainihin wato abin da ke faruwa, sannan saboda su ma su samu su iya koyar mu da ƴan uwansu.
Nastura Ashiru Sharif shine shugaban kungiyar matasan arewacin Najeriya. Ya ce bisa la'akari da lalacewar al'amura ta fuskar shugabanci a Najeriya, shi yasa suka dauki wannan mataki.
To abinda muke so mu yi shine wato mun fuskanci abinda ilalata kasar nan, shugabanci ne ilalace a kasar nan, shi yasa komai ilalace. Kasuwanci, ilimi, harkar lafiya, harkar kungiyanci, harkar siyasa, harkar shugabanci na addini, komai lalace sakamakon lalacewar shugabanci a matakai uku na ƙasa, jiha, ƙananan hukumomi. To wannan tunanin da muka zauna muka yi nazari shine sa muka ce to maganin abin da za a gyara shugabanci shine mu dawo cikin makarantun mu, mu samu yaran mu da suke tasowa, a gaya musu san tarihin ma ƙasar tasu, san ma me aka gina ƙasar tasu tukunna farko daga farko tukunna, su san me iyayensu suka yi, me na bayansu suka yi, sannan su san su kuma me haƙƙin su a matsayin su na ƴan ƙasa da ya kamata su ga sun gyara ƙasar su. Ba wanda zai gyara musu rayuwarsu ko makomansu ko ƙasar su, za su tafi kansu gyara rayuwarsu. Shi yasa muka fara wannan taro na ita wannan wato wannan makala da muka kira da sunan wato Leg Me ta masu Leadership Lecture Series. Mun kaddamar da ita sati biyu da ya wuce a jihar Kaduna a Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. To haka kowace jiha kungiyar zata ta zuwa ana ta kaddamar da wannan makala, ana koyar da yaran su san menene abin da yake wuyansu, me ake bukata da gurin sa matsayin su na ƴan ƙasa, su gyara abubuwa da suka lalace a ƙasar su. Wannan shine
wannan zai sa abubuwa su gyaru bisa la'akari da yadda matsalolin nan sun riga sun yi nisa. Ba ku ga ya kamata ma a sa darussan a makarantu a rika koyar da su?
Daidai ne wannan, a yanzu wannan farawa da muka yi ai kamar mun faro kenan, kuma za a dinga buɗe abin ana duba ya za a yi abin ya ci gaba.
To Dr. Usman Bugaji da ya halarci wannan taro ya ce samar da shugabanci na gari shine zai shawo kan duk wata matsala ko kuma tangarda, musamman matsalar rashin tsaro da kuma masu kururuwar ganin Najeriya ta dare gida biyu.
Da an samu shugabanci na gari da duk an gyara waɗannan abubuwan, kuma yanzu tunda dadin demokradiya shine koma mai mutum yayi ai lokaci zai zo da za a canza shi to wannan canji in yazo muna fatan ƴan Najeriya za su dage su zabi shugabanni waɗanda suke da ilimi suke da halaye na gari suke da wato kwarewa ya zama dai an bi cancanta ba irin abinda jam'iyyun siyasar mu suke yi ba na yanzu kuma ban ce jam'iyya wata daya ba dukkan su haka suke kana gani duk sun rikita ita kanta jam'iyyar ta su ta rikice sun kasa gyarawa yau ai taro can gobe ai taro can saboda son zuciya ya cika saboda babu ma ka'ida in zaka zabi shugaba waɗannan ka'ida aka sanya ai duk duniya ba inda ake zabin shugaba babu ka'ida in banda irin waɗannan jam'iyyun siyasan a shirme irin na ƙasar nan saboda haka mu muna matsa musu lalle su fitar da ka'ida ta shugabanci kuma duk wanda suka gabata da faltun daga al'ummar girikawa har zuwa yau da musulmin da kristan kowace al'umma tana da malamanta sun fitar mata da ka'idoji na zaben shugabanni ba a zaben mutum kawai haka ya zama shugaba don yana da kuɗi ko don ya san wani ko don yaron wani ne ko wani abu dai na banza na wofi wanda ake yi yanzu tilas a dawo a dage a sa ka'ida sai ka cika ta kafin a takaice dai tilas a sa cancanta ta shigo cikin tsarin fitar da shugabanni in ba shi aka yi ba to kasar nan fa ba abin da zai canza
shugaban kwalejin ilimi ta jihar Niger Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya ce yana fatan za a ci gaba da shirya tarurruka irin wannan domin kuwa suna da matukar mahimmanci musamman a tsakanin matasan arewacin Najeriya
ai ka ji abin da ake kokarin tattaunawa ana tattaunawa ne akan makoman kasar ga maganan cewa a gyara tsarin kasar nan sai ka san da yawa akwai fannoni na koyarwa da dama da suka shafi irin wayannan abun gan
amma ya kuke kallon matasan nan da ke tasowa ku a matsayin ku na manya
eh to matasan ga kowane lokaci da ake cewa dai kaga matashi shine ake tunanin shine shugaba gaba kallon da muke masu a yanzu nan muna gani kamar suna koyon shugabanci saboda a Najeriya in ka lura yadda aka inda aka hito mutane babu matakin shugabanci amma yadda suka dauka yanzu nan kaga matakin shugabanci ne a dalibta daga dalibta sai a koma ga al'umma ina za a shugabanci mutane so ni ina ganin da wayannan daliban akwai hope nan gaban insha Allah
duk da yake dai matasan Najeriya na fama da rashin samun aikin yi duk kuwa da kammala karatu a matakai daban-daban masu sharhi na ganin wannan tsarin zai taimaka wajen wayar da kawunan matasan domin ganin sun zama manya na gari da kuma kaucewa shiga ayyuka irin na ta'addanci Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
yanzu sai shirin wasanni a takaice
wasanni a takaice
a ci gaba da tsankade da rairaya na neman shiga kofin duniya da zai wakana kasar Qatar a shekara ta 2022 nan da shekara daya da yan watanni idan Allah ya kai mu a ranar jiya kasar Mozambique ta sha kashi a gida a hannun kasar Kamaru da ta yi mata ɗaya da nema sai kasar Gabon a gida da ta wa Angola ci biyu da nema Burkina Faso ta fade kasar Djibouti da ci biyu da nema yayin da Ivory Coast ta wa Malawi biyu da ɗaya Libya ta sha kashi a gida a hannun kasar Misir da Egypt da ci uku da nema sai kuma Zimbabwe da ta sha kashi a gida a hannun kasar Ghana da ci daya da nema duk dai a wasannin da ake ci gaba da yi a wannan ranar ta yau Namibia ta sha kashi a gida a hannun Senegal da ci uku da daya yayin da ake ci ana fafatawa lokacin da muke hada wannan rahoto tsakanin jamhuriyar Niger kasar Algeria ana banza da banza sai kuma Africa ta akudu da kasar Ethiopia su ma ana banza da banza a daidai wannan lokacin Congo da kasar Togo har an share minti 10 lokacin da muke hada wannan rahoto ana banza da banza yayin da kasar Guinea da kuma Morocco ke can suna fafata a daidai wannan lokaci ita kuma Djibouti zaka ta karbi kasar Algeria a ranar 11 ga watan November idan Allah ya kai mu sai kuma Burkina Faso duka a ranar 11 ga watan November mai zuwa za ta karbi jamhuriyar Niger wasan da dai jamhuriyar
jiyar ta da kasar Algeria kwanaki hudu da suka gabata duka takkade da rairaya a wannan kwambalar ta neman shiga kofin duniya na kasar Qatar na shekara 2022 na ci gaba da dokar hankalin yan jamhuriyar Niger kasancewa Niger din ta sha kashi 6-1 a hannun kasar Algeria Alges babban birnin kasar Algeria wannan shi yasa ake ci gaba da hurci yanzu haka bangaren ma'abuta shi a nan wasannin kwallon kafa a kasar ta Niger ganin cewa lokacin da aka tayar rabin hutu minti 45 ana kankan kat tsakanin Algeria da Niger din duka ke Algeria tana ci gaba da nema kuma baya an dawo rabin hutu Niger din ta dau wani sabon kwallo a raga inda Algeria ke ci 2-2 daga bisani Niger din tar fanshe kwallo guda ana 2-1 har ana ganin Niger din tana iya dawowa na tuntubi coach Boli wani ma abucin sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar Niger domin jinya suka je da wannan kashin da Niger din ta sha na 6-1 kwanaki hudu da suka wuce
Niger da muka hara akai muna kaga aka sai mitan 0 aka komo 2-0 mun sabi kenan muna ganin cewa kenan fitar zama ya mara hudu kike da muka samu kenan mun samu koraji kuma sai kaga abin mun kasa wannan abin da ka kawo shi shine mun ka da competition ba sai an ka diba ka gani shi rikimin Niger babu wani a cikin babban wani club aka ga ko kun sadi fundilar shampiyona ba sai duka an ka dauki Algeria duka shampiyona suka babu wanda abba professional ba cikin mafi yake shi kaji abin da yasa jiya kuma Sunday bonjour mai Salman kidin shi fa da shampiyona
ni ka gani ya rage manager yanzu
to abin da ya rage manager Salman ka sun ga dai su can a gidansu abin da suka muna kenan mun yanzu matakin nan da ya kamata mu dauka kenan mu lejira kaga dai abin da suka muna kenan don ka shi in kana gidanka a ce kana da kashi kenan mun ta kan tsantsan kenan mu yi prepare for another military training ko kuma abin da ka gani duka bujala shi
mun dai wannan ci ana iya cewa duka wani dan Niger mai son harkar wasan kwallon kafa ana iya cewa ya kwanda bakin ciki
kwarai ko wallahi ni ce muka wanda ga magana don daga dai abin da vraiment kai abin vraiment sai an fada bulbe ma fada kawai dai Solomon dai ni ce muka kawai dai mu yi magana na ta musu kaga abin yayi yawa don da ya kai ma ba lu kaga ba mu iya tariya ko ba mu iya sawa kuma ya kai mun kanka muka samu kamar walabalai kaga abin bai yi ba
yanzu haka dai an kammala wasan da hada Niger da Algeria a wannan rukuni na A na tankade da rairaya wanda aka yi a yau a Stade General sai na kunce na babban birnin Yamai Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni jamhuriyar Niger
yanzu sai takaitaccen labarai
kore ta arewa Kim Jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka yayin da shi alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da Amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin Washington da Seoul shugaba Kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman kasar a ranar Litinin inda ya ce ba kuri ta kudu bace abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai kara shiga tsakaninsu shugaban na Koriya ta Arewa ya kuma kwatanta Amurka a matsayin sulhar tashin hankulan da ke faruwa a yankin Koriyoyin biyu ita dai Amurka ta sha mika goren gayyatar zaman tattaunawa ga Koriya ta Arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma kodayaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba Kim ya kore ta yin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da Amurka take nuna wa Koriya ta Arewar yayin da ƙasar Afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba ƙasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karɓe mulki a watan Agusta Prime Minister Italia Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi 12 inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai dala biliyan 860 a shekarar 2020. Hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19. Yayin da bankin na duniya ya kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa manema labarai cewa alƙaluman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu akan kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi
To masu sauraro baki daya anan ne zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalo da yake a gabatarwa da Julie Ladas Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Benin Washington DC sai sallama da ku huta lafiya.